بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana a safiyar ranar Alhamis ce da ta dogo da fatira ga watan Rabi'un al-Awwal Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1433, dogo da tara ga watan Fabrairu shekara 2012. Wannan shi ne kasan na goma daga cikin jerin-jerar sisuwan karatun littafin Wasiqatul Ihram. والله تشهر اسمه لبن فوديو الله مدعوك كن فرسي وغافر تامش كراتم دو جباتا شوه يالي فاتمنا يوف أبو بيع وقد دوننا نسيها أكيك من حكا نتركو شوه يالكرا زيا جبئا يا مسلمي أكن سجد زيا بولن دا أكيه نسجد بيع دكنا بيع نوري دا أكي حقيا دكي آني نمزاد ماتا irin biki, irin taron suna, jana'iza da kuma sadaka ainihin mamaci. Yake da surare daban waɗanda ba waɗannan ba. Sai ba da ƙarfi don gane da buga misali a kan sadaka da ake wa mamaci a irin wannan hali, sai yake ba za ta amfanar ba. Ba don kuma ba saboda ta taho tare da bid'a a cikinta. Waɗannan bayanan da shehu ya yi sai ya ɗaure su da magana babban malami, malam ainihin wato Muhammad ibn Yusuf ibn Ibrahim. Malamin yake cewa na'am, gaskiya ne dukkanin ainihin wato sadaka tana amfanan mamaci a musulunci, amma in ta dace da sunna. Wacce ce wadda ta dace da sunna? Shi ne yake yadda aka yi ta ba tare da an haɗa mutane ba. Sai kawo magana mai risala daga ƙarshe cewa dukkanin wani aiki Allah Maɗaukakin Sarki ba zai karɓe shi ba sai in ya dace da sunna, kamar yadda duk wata niyya ko mai tsarkinta sai in an yi aiki da niyyar a bisa yadda ya dace da sunna. Ta haka sai ya ce fidda'u da ake wa ainihin mamaci, sakamakon wannan taruwa da ake yi ke fara na bid'a, don haka ba za a ainihin a karɓe ta ba. A nan tukuna mu tsaya mu dubi ita fidda'u din. Kamar yadda mun ishara a karatun baya, idan har za a yi ainihin wato ita fidda'u da yadda mutane suke yi, nan ma wata bid'ar ta zo. Ita ce a yanke cewa wane yana wuta, don haka ana ganin cewa ga abin da za a bayar wa malamai wani irin aiki wanda za su canso shi. Wannan ainihin ita ma ba ta gaza yadda aka yi ta da taro ɗin ko kuma babu taro ba. Amma idan za a yi sadaka da nufin cewa wani a matsayin shi na musulmi, ana fatan Allah Maɗaukakin Sarki ya yafe mishi, ma'ana ya fanshe shi daga azabar da za ta iya yiwuwa ta samu shi, wannan kan babu laifi. Allah Maɗaukakin Sarki ya kiyaye. Sannan sai shehu ya magana dangane da abubuwan da suka shafi mafarki. Shehu ya yi wannan magana dangane da cewa a daina dogaro a kan duk abin da ya gani a cikin mafarki, kamar yadda kuma a daina watsi da mafarki gaba ɗayan shi, a ce duk abin da mutum ya gani a mafarki shirme ne. A'a, yace duk mafarkin da ake sai a gada shi da littafin Allah da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma ka'idoji na ilimin malaman salaf, wato malaman farko. Idan da kuma ta da shehu ya yi wannan maganar, a nan ne alƙawarin in Allah ya kawo mu yau za mu ƙara bayani dangane da menene shehu yake nufi da gada mafarki da littafin Allah da sunnan manzon Allah da kuma ka'idoji na malaman salaf. Sannan shehu kuma ya gargaɗi a kan yin istikhara irin yadda mutane suke, yadda wannan yake ba komai bace duba ce shine al'amari ya faru ko kuma al'amarin da ake fara ya faru sai a ce aje wurin wani malami ya istihara istihara kowa da kansa yake yi kamar da muka bayyana da haka in dai malami ne na sunna sai dai nuna maka ga yadda za ka yi istihara amma ba wai shi yake zai yi maka ba bayan nan kuma har yau wuri na ƙarshe da muka kwana inda shehu yake kiran ƴan uwa game da ainihin wato amfani da wani magani kafin larura ta faru da kuma shan maganin maciji da na ainihin kunama ina fata an gane waɗannan abubuwa gaba ɗayansu shehu yake bid'a ce yadda yake Allah ya haramta a daidai wannan gaɗan muka kwana don haka a nan ɗin za mu tashi in Allah ya sa inda yake wa ikhwani iyakum bi akli dawa'in qabla da dan mun kammala wannan karatu wanda yake ɗan sadarori ne kaɗan suka rage gaba ɗaya a kammala littafin to sai mu dawo mu ainihin dubi waɗancan abubuwa da muka yi alƙawari a kai insha Allah. Shehu yake cewa ya ikhwani iyakum bi akli dawa'in qabla da ya ku ɗan uwana wato ina yi muku nasiha ku daina amfani da magani kafin cuta ta faru abin da yake nuna wa a nan shi ne rigakafi kenan shehu yana magana dangane da cewa rigakafi babu kai wannan maganar tana buƙatar bayani na haka misalin da shehu ya yi shi yake bayyana irin maganin da aka hana amfani da shi kafin ainihin wato cuta ta faru idan cuta ce ta tabi'a bincike ne na cewa ga tanan wata annoba ce ta taho a nan a far'ance babu laifi ainihin a yi amfani da magani kafin faruwar wannan cuta misalin abubuwan da suke faruwa na cututtukan zamani ta ka bincika aka ga cewa ga annoba nan ta tunkaro wuri kaza don haka ga wani bincike da likitoci suka yi suka gano ga maganin da ya kamata amfani da shi a nan babu laifi kuma insha Allah ina da yaƙinin ba wannan ne shehu yake magana ba don haka da ya tashi buga misali sai ya buga misali irin abubuwan da yake magana a kai shine kunama maciji yankan wuƙa ko ƙarfe ko makarantar haka sai mutum ya sha wani magani don kada kunama ko ta harbe shi ji zafi don maciji ko ya faru shi kada ya ji don ko an daɗa mashi ƙarfe kada ya ci shi wannan shi ne shehu yake magana don haka su yi misali a kai to sa'annan sai kuma mu dawo mu dubi rigakafi irin wanda shi kuma ake na zamani ta iya yiwuwa idan kai da kake saurare na a yanzu ka fara saurare na tsawon shekaru sai ka ji kamar maganar kuma ta zo da tufka da yawara domin a shekaru masu tsawo ka ji cewa muna ta faɗa da irin alluran rigakafin da ainihin ake a Najeriya to kar ka ruɗe babu tufka da yawara a cikin maganar wato a shar'ance ya halatta in aka gano wata cuta da ake ganin za ta nakasa al'umma a ainihin ba da magani wanda yake magani ne na ɗabi'a in aka ce magani na ɗabi'a shi ne cututtuka ne na ɗabi'a da suka saba samun ɗan adam to a sha wani magani wanda yake ya halatta amma abin da yake faruwa gwamnatin Najeriya ta biyewa Majalisar Lafiya ta Duniya wato WHO a kan ainihin ba da waɗannan allurai da ake kwantaɗa wa 'ya'ya ko ake ɗiga musu a baki wanda wannan yana ɗauke da zuba masana su kansu sun tabbatar da haka kamar yadda binciken da muka yi ta tonowa a baya ɗin ya ta nuna haka su kansu turawa sun nuna haɗurran da ke ɗauke da waɗannan sinadaran alluran to waɗannan haramun ne a amfani da su saboda zubar da ke ciki don haka ku iya kiyaye da tantance bayanan. Wato magani ne wanda ya halatta a sha, amma sai aka ɗauko wata guba sai aka sa, yadda ake ƙoƙarin a cutar da kai a yanzu ko a gaba. Saboda wannan gubar da maganin yake ɗauke da ita, to haramun ne sai amfani da shi. Wannan magana ta sha bamban da cewa a maganin babu wata guba a ciki, sai dai za ka sha shi ne saboda cutar da aka bincika ake ganin zafata yi, wannan shi ya halatta. Da kuma maganar da ɗan sojin yake a kan ka sha maganin ƙarfe ko maganin kunama ko maganin maciji, a kan in sun sare ka kada wani abu ya same ka. Haƙiƙanin al'amari wannan bai halatta ba shi ba, to jama'a ku iya tantancewa. Misali yanzu mutum ne wanda aka tabbatar da cewa wannan kwana yake a waje yana yin gadi, da shi kuma lokacin sanyi ne, sakamakon haka mura ko zazzaɓi zai iya kama shi, sai likita ya tabbatar da cewa to ga wani magani wanda in ya sha hakan ba za ta samu ba, wannan ya halatta. Amma in aka gane maganin yana ɗauke da wani abu wanda zai cutar da lafiyar jikin shi, to haramun ne ya sha shi saboda wannan abin da zai cutar da lafiyar jikin shi. A ƙarƙashin wannan allurai rigakafi waɗanda ake samun waɗannan ‘yan mata da matan aure marasa aikin yi, ana ba su aikin zagayawa suna ɗigawa ‘ya’yan mutane, waɗannan sharri ne saboda suna ɗauke da waɗannan sinadarai na guba. Idan ɗan boko ne sai da kake da access da internet, ka fi ka je ka buga www.thinktwice.com, think na tunani, twice na sau na turanci .com, amma ka buga shi in the single word thinktwice.com, think twice.com. ka buga wannan website din zai ɗauke ka zuwa ga dubunnan shafuka na internet waɗanda za ka iya ganin sharri da haɗarin da allurar rigakafin da ake tankaɗa wa ‘ya’ya ta ainihin ke da shi ko kuma makamantan haka. Sannan ba ɗan boko ba ne sai za ka iya samun wannan, babu ne su sai ka samu ainihin kasusuwan da Profesa Ibrahim Ahmad Aliyu daga nan Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ɓangaren shari'ar musulunci ya rubuta, kasusuwan da ya lakoci littafan da ya rubuta da makamantan waɗannan, waɗanda insha Allah ta'ala in ka saurare su za su amfanar da kai. Sannan sai lakoci da rubuce-rubuce da Profesa ainihin wato Haruna Kautayayi wanda shi na daga Statistical Department a nan Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, waɗannan za su amfanar da kai insha Allah ta'ala. Su turawan ne da kansu suke tona asirin wannan allurar rigakafin. Saboda haka ba wani dagaci ko hakimi ko mai anguwa ko sarkin gargajiya ba, waɗannan duk a jesu jesu guda an kaji suna kumfar baki a kan allurar rigakafi suna kare matsayin kujerarsu ne saboda ana gargaɗinsu. Babu wata gwamnati ta jiha ko gwamnati ta tarayya ko wani ministan ilimi ko kwamishina na ainihin wato ministan lafiya ko kwamishinan lafiya wanda ainihin wato zai yi al'umma barazana a kan waɗannan abubuwan. Idan da gaske ike yi ya kawo mutane magungunan da su suke buƙata na rashin lafiyar da gasa ta kwantar da su, ba rashin lafiyar da gasa same su ba. Akwai wani babban masani profesa ne ba da gina wannan da na yi sauka daga minista na science and technology, abinci na ne profesa Abubakar Kawoji daga jihar Kebbi. Muna tafi wani lokaci daga birnin Kebbi za mu tafi Sokoto, sai ke cewa ya taɓa jin labarin an ce ina shukar allurar rigakafin nan da ake, amma menene aibin ta? Muna tare da laptop a cikin mota sai na kunna mishi sai na buɗa mishi wani shafi na ce karanta, ya aiki hankalin shi ya tashi ya ce to wallahi ko shi da yake profesa na biochemistry ya faɗa gano wannan sirrin da nake to wannan ya kai ka ko yin irar da kai zuwa ga bincike tun da kai masani ne. Wannan ya tayar da shi zuwa ga ainihin bincike wanda daga baya ya dawo yana faɗa da abin wanda har wannan ya ja mishi matsala tare da wasu gwamnatoci na jiha shi ta Kebbi. Kenan abin da wannan yake yin irar da kai. Idan mutane irin su profesa kawo shi waɗanda yake tun muna nan ABU tsawon shekaru fiye da 30 suna ainihin karatu ne akan biochemistry kuma bincike suke akan waɗannan irin abubuwan. Wannan abin bai ƙarfafi zuwa ga sanin shi ba. To me kake tunanin sauran ɗan boko waɗanda ba fagen su ba ne? Idan ka je ɗakin profesa kawo ga a cikin kafa yake kwana. Kan gadon shi da katifa da ko'ina cikin dafa sai ya tura littafi ya ce kwana tun da gani addini hannu boko yana ɗaya daga cikin rumman professors a cikin harkar da ta shafi bincike na ainihin ire-iren waɗannan abubuwan. Saboda haka abin da nake cewa al'ummar ƙasa suna cikin mummunan haɗari daga waɗannan allurai na rigakafi. Amma ku kiyaye, idan da bincike ya nuna babu wata sinadarin guba a cikin waɗannan alluran da ake ɗiga wa ɗayan mutane, babu laifi a ainihin yi amfani da wani magani wanda aka tabbatar mai nagarta ne saboda tsoron wata cuta da take gallabar yara ko take gallabar manya in sun girma. Amma ina son ka gane a ƙasashen Kenya da Tanzania an yi amfani da allurar ɗan rami da ake da allurar azana wato chicken pox wajen ainihin yi wa mutane allurar ada waɗanda ake kira lamba wanda ake zuwa da injina makarantun primary da sauransu ana tashewa amurwa yara. An yi amfani da ire-iren waɗannan allurai wajen yaɗa cutar ainihin ƙanjamau. Kar ka fito daga karanta ba, ka daure ka karanta www.thinktwice.com. Za ka ga maganganu masu ɗimbin yawa, za ka ga abubuwan da za su baka mamaki, za ka ga irin yadda abubuwan da cututtukan da ke ɗauke da wannan allurar rigakafin da ake ɗiga wa 'ya'yan mutane a Najeriya. Ko kuma malamar primary ko kuma ma'aikaciyar lafiya ko kuma kin gama makaranta rashin aikin yi ya dame ki, suna ɗaukar 8,600 suna biyan ki, kina yayi kina ɗiga wa 'ya'yan mutane wannan bala'in, Allah zai kama ki, za ku haɗu da Allah daidai. Sakamakon irin musibar da keke agent keke wakiliyar yaɗawa, sannan kai kuma sarkin gargajiya ko dagaci ko hakimi, me ruwanka da wannan matsalar? Ka ci gaba da jin gargajiyarka, ina ruwanka da wannan matsalar? In kai ɗan boko ne tashi kai bincike game da matsalar, in kai ba ɗan boko ne ba da alheri a cikin kai magana game da matsalar, me ya shafe ka da ita? Amma saboda iya yin sarakunan gargajiya da gato da hakimai har suna da ainihin ƙarfin zuciyarsa sa baki saboda sun rena hankalin mutanen Najeriya akan magana allurar rigakafi, wai a ce sarakuna wai har wai suna kiran malamai wai fada su wai su gargaɗe su. Allah wadaran malamin da ya zauna wani sarkin gargajiya ya gargaɗe shi bai tashi ya rubu-rubu da shi ba. Ina wurin ka kana sarkin gargajiya? Kana da mahalli ne ma a constitution, waye ya san ka? Ya kamata ainihin mutane kowa ya kame martabar shi. Amma matsalar da ta shafi addini sam da lafiyar mutane da kuma abin da ya shafi rayuwarsu, idan ba za ku yi maganar a yi mutane abin da ya shafe su ba, me yasa yanzu in kuna gaske ne kuna shugabancin jama'a from the grassroots, da grassroots yanzu man fetur ake nema a siya akan naira 200 ma an rasa, naira 200 ake so a siya ba 140 ba an rasa shi. Me yasa ba za ku je ku gaya musu ba ku ce talakawanku suna cikin wahala? Me yasa ba za ku je ku gaya musu cewa primary health care waɗannan irin ƴan ƙananan asibitoci da ke cikin basarautunku, me yasa ba za ku gaya musu cewa babu magunguna ba? Me yasa ba a je a taru matan aure sun je gwajin ciki ko kuma an kai yara suna shan wahala? Me yasa ba za a bibi irin waɗannan ƙananan ma'aikatan health workers ana biyan su 8,600 suna taimakawa mutane ba? Waɗannan su ne facilities, su ne social amenities da talakawa suke bukata, ba wai kana sarki ka ringa intervening a kan abin da babu ruwanka ba.
yafi karfinka kuma kana yi ma suna kallon ka baka da wani matsayi Allah madaukakin sarki ya kiyaye to shehu dai abin da yake cewa ya ikhwani ya ku ɗan uwana iyyakum bi akli dawa'in qabla da ina gargadin ku ku daina ainihin wato shan magani kafin cuta ka akli dawa'i hayyatin kamar shan maganin maciji aw aqrabin ko kuma maganin kunama fa innahu domin shan waɗannan magunguna bid'atun muharrama bid'a ce wanda take haramun musamman masu sadin kaga dauka suke cewa menene addini ne sai a ce ai an shirya shi ai wuta ba wuka ba ta cin shi ai ba yadda zaka soka mishi wuka wuka ta ci shi duk waɗannan abubuwan jama'a ba karama bace balle a ce mu'jiza kaga ana nadawa mutum bulalawo baya ji ina fata an gane duk waɗannan wallahi abubuwa ne waɗanda yake magunguna ne na rufa ido kaga cewa wai mutum ya dauki jikin shi ya saka cikin wuta wuta ta mutu wallahi sallahi duk waɗannan su dabar ne ake wa mutane imma ta hanyar sihiri kai tsaye ko kuma ta hanyar wasu shafi da suke shafawa a jikinsu kitan kunkuru kunkuru da kake ji kunkuru totals kunkuru kitan shi in ka shafa a jikinka in ka shiga wuta kai ma ba zai ci wuta ba za ta ci ka ba in dai wannan ce sharri ta ka kowa ma sharri ne kitan kunkuru duk wannan jama'a kunkuru wannan kunkuru in ka samu kitan shi ka shafa a jikinka kana shiga wuta sai ta mutu za ce kai ma sharifi ne hanyar banza kawai suna cutar da mutane ƙarya in ba haka ba sai tsafi wanda ake kiran shi sihiru ainihin wato sihirun takhyil sai zama kawai za su ainihin wato mutaddaban shi daban amma sihirin sai ya haɗa maka su sai ka rinka ganin cewa shi ya shiga cikin wutan ne nan ko yana kewaye wutan ne kai kuma kana kallon shi a samu wani mumuni a wurin da karanta ayatul kursi sihirin na karewa sai a ga zaga ta yake ashe ba cikin ta yake ba na haka barin gaya maka idan ka ga mutum yana cewa yana shiga wannan wuta din makarin guda biyu ne kaji ɗaya na gaya ma in ya zo ta hanyar rufa ido ne karanta ayatul kursi a wurin da ka fara a'udhu billahi minash shaitanir rajim من همزه ونفخه ونفثه الله لا إله إلا هو الحي القيوم إذا مو متعني ذي فارة بيبقى لا سفارة بنا آيان شين اختخيل ندامة سحر أعين الناس إذا مو متعني نسك سيرتي شين بحوشي كي كلا إلقاء إبو ma'ana ai rufe idan ku ne sai ba ku ganin hakikanin al'amarin da zaran waɗannan shedanin da suke taimaka mishi wajen haka ayatul kursi ta tarwatsa su sai ku ga ƙaryar shi kawai ɗaya kenan idan kuma ba ta sihirin ba ne kitsan kunkurin ne ya shafa a jikin shi samu ruwa ka barbaɗa gishiri a ciki gishiri this is a simple chemistry formula chemistry ne wannan kawai samu gishiri ka barbaɗa a ruwa ka ce yayi wanka da shi ne wanka ya dawo shiga wutar inda ya shiga ruwa ba sai shiga wuta ba magan ya zo shiga it's a simple chemistry su dai na wasa da hankalin sai sa kike cewa matasa ku tashi ku karatu ku dai za ku gyara wannan addini waɗannan old jumpers old cowboys sun riga sun zama corrupt duk malaman da yan siyasar da sarakunan da wane ne gaba daya kowa sai yake kawai ya rinka extorting kuɗi wurin mutane ya rinka cin kuɗin banza wurin mutane ba tare da yayi aiki ba rayuwa kuma dole ne kowa ya ci gumin shi kawai ka tashi kai abin da ka iya kai ka ci gumin ka in ba ka iya shi kenan kwanta da kai ce kashe ka an huta ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka jama'ar musulmi sai a kiyaye to waɗannan maganganu da muka karanta jama'a mu dinnan da muke karantawa mai ake dauka cin mutuncin mutane muke ba wa'azi muke ba to banne shehu a zamanin shi duniyar ta furki cewa a sanda dan hudu yake fiye da yanzu fa yanzu da muke wannan karatun al'amura an fahimci ma idan aka dosa a wancan lokacin kai cewa ake wani da platani ne ya bayyana yana ta cin mutuncin mutane bari ku ji sai shehu ya cike da cewa ya ikhwani ya ku yan uwana ma katabtu hadhihi alwasiqa illa li nasiha illa li nasihati lil muslimina bar rubuta wannan wasiqa zuwa gare ku ba sai dan ta zama nasiha da fadakarwa ga musulmi liyan zura al-aqil domin ainihin wato mai hankali al-aqil ne nan langaye din babban mace liyan zura al-aqil domin mai hankali ya dubi wannan wasiqa tawa fal yajtahid fi dinihi yayi iyakar kwazo da kokari a cikin addinin shi la'alla yut'iba nafsuhu batila dan kai ya wahalar da kanshi a wurin aikin banza wa yandama yawma la tanfa'u nadama yayi nadama a ranar da nadama ba za ta amfane shi ba ma'ana abinda shehu yake cewa lallai ne waɗannan maganganu da muke faɗe kaza bid'a ne ayi kaza shine daidai a bar kaza shirka ne ayi kaza shine tauhidi kaza musulunci ne kaza ba musulunci bane yace waɗannan maganganun ba su da dadi anan kam to amma kuma yafi sauki ayi gyaran anan kar a barka kaje kai nadama a ranar da nadama ba za ta amfane ka ba sai ya cike da cewa Allahumma ko ina masu tsohon nuska ta wannan littafin Allahumma menene ne Allahumma wasiqna haka yake daidai dan haka masu wannan nuskar ta kandari sai a san cewa akwai ainihin wato gyare gyare اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله كذات الدم ربي سنر النبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم بجاهه عندك بدرجر بأنبيك بإتاء أورنك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نافات أنغاني wannan shine ƙarshen wannan littafi na Shehu Usman Dan Fodio Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wanda wannan littafin kamar yadda Shehu ya bayyana ya rubuta shi ne don ne domin nufin ainihin wato nasiha ba domin cin mutuncin ainihin mutane ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka akwai matsaloli kamar haka Mas'alar farko wajibi ne jama'a su bambance tsakanin ainihin nasiha da kuma cin mutunci yau shekara kusan 600 da wani abu da ta wuce babban malami al-Imam al-Hafiz Zainuddin Ibn Rajab al-Hanbali ya rubuta littafi ya sa mishi al-farqu bainan nasihati wat ta'yir bambancin da ke tsakani na nasiha da cin mutunci a matsayin ka na dalibi ko mai wa'azi ko mai koyo kana buƙatar ka samu littafin nan ka karanta al-farqu bainan nasihati wat ta'yir bambanci tsakanin nasiha da cin mutunci shehu ya dade yakan faɗi irin wannan a cikin tafan shi kamar ainihin littafin ihya us-sunna wa ihmadul bid'a da sauransu yana yawan cewa ba yana yin waɗannan abubuwan bane domin cin mutuncin mutane sai ainihin dan nasiha dan haka wajibi ne mu san wannan lallai ne shehu yayi haka ne saboda Allah ba yayi haka ne dan ya ci mutuncin wani ko dan ya ainihin tozarci wani ba na biyu kalmar da shehu ya karasa da ita da cewa ainihin wato Allah ka datar da mu zuwa gaban sunnan annabinka saboda darajar da ainihin annabinka yake da ita gaskiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana da ainihin daraja sai dai bai tabbata a cikin hadisi ana tawassuli da wannan kalma ta daraja ta shi ba a ce dan darajar manzon Allah din ko dan darajar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan hadisin da aka ruwaito akan haka bai inganta ba cewa tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim wannan hadisi ne batilun la asla lahu ba shi da ainihin wani asli akan haka abu na biyu haƙiƙanin al'amari in ya zan annabi Musa ma yana da daraja annabi Isa ma yana da daraja da lafazin al-Qur'ani ashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi ya fi su daraja gaba daya annabi Musa alaihi salatu wa salam Allah madaukakin sarki yana cewa wa kana inda Allahi wajiha mai daraja ne a wurin Allah annabi Isa Allah yana cewa game da shi wajihan fi dunya wal akhira wa min al muqarrabin, yana da daraja duniya da lahira, sannan kuma yana daga cikin bayi waɗanda suke kusanci da Allah. To amma duk da haka ba a samu cewa annabi ya ce a roƙi Allah da darajar shi ba, don haka abin da ya dace shine a roƙi Allah da siffofin Allah maɗaukakin sarki. Wasu hadisai da suke kawowa cewa wai wata rana annabi Adam ya ɗaga kanshi sai ya ga rubutu a jikin al'arshi, ya ga sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. A lokacin yana ƙoƙarin Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi laifin da ya yi, sai ya ce Allah ka gafarta min saboda darajar annabi Muhammad. Wai sai Allah ya ce ina ka san annabi Muhammad? Ya ce to na ɗaga al'arshi ne na ga sunan shi, na tabbatar da cewa duk wanda na ga sunan shi anan yana da daraja a wurin kan. Wannan hadisi ma malamai sun bayyana cewa ba hadisin annabi bane ingantacce. Al-Imamu Abdurrahman ibn al-Jawzi da al-Imamu Suyuti duk sun yi waɗannan bayani. Sannan dangane da irin waɗannan gyare-gyare da suka zo ainihin a cikin littafin Shehu Dr. Aminuddin Abubakar, a cikin littafin shi da ya sanya mishi Al-Mujahid al-Kabir fi Gharb Afriqiya, Sheikh Usman ibn Fodi wa nasihat wa tahqiq kitabihi Nasihatu Zaman, ya ainihin bayyana waɗannan abubuwan, don haka sai a kiyaye jama'a. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Da ƙarshe Shehu Allah ya gafarta mishi ya ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha, mun gode wa Allah da Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu zuwa ga wannan daraja ta musulunci da imani da darajar bin sunna da kaucewa bid'a. Mun gode wa Allah da ya bamu damar rubuta wannan littafi da kammala shi. Amma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, ba dan Allah ya shiryar da mu ba da ba za mu iya ainihin shiryar da kanmu da kanmu ba. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin, Allah ya dadin tsira ga shugabanmu kuma mai gidanmu annabi Muhammad, wa ala alihi, Allah ya dadin tsira ga mutan gidanshi, wa sahabihi da sahabbanshi ajma'ina baki daya, wa radiyallahu ta'ala ku. Ya zo da haka nan? Akwai muskar da ya zo da ta'ala? Na'am. ورضي الله عن السادات التابعين, الله مدوكين سركي يا يدا ده تابعي ودان ده شوغبانين باين الله, والعلماء العاملين ده مالمي ماسو ايكي ده علمهم سو, والائمه الاربعه المجتهدين ده الامامي غدا هدو ودان ده اينهن سيكه ماسو قوازو ده ققرين جارن الديني, امام ابو حنيفه ده مالك ده الشافعي ده احمد wa muqallidihim, Allah madaukakin sarki da ainihin yarda da waɗanda suke bin su ila yawmin dini har zuwa tashin ainihin sakamako ko kuma har zuwa ranar sakamako. Alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu. Zama kun ji wannan shine ƙarshen littafin wasiqatul ikhwan, na fata an gane litabyini dalili ko dalilati alkitabi wasunnati walijma'a, na fata an gane. Sai dai gaskiya zan tsaya in yi wani tambihi wanda na yi wa shi wanda yake ɗauka waɗannan tafai yana buga su ana yaɗa su haka cikin sauƙi akan ya ji tsoron Allah. Gaskiya baya tsayawa yana tace ainihin wato wannan aikin da suke. Abin takaicin kuma a yadda ainihin wato yake bayyanawa, kuma maganan na bincika ta haka ne daga bakin wanda ya danganta gare shi, shine tare da Malam Rabi'u suke zama suke wannan aiki. Wato Ibrahim Tsangari, ɗaya daga cikin ƴan uwa masu sai da littafai a kasuwar Kumi, yakan ɗauki waɗannan littafai na ɗan fodiyo akan buga su haka kamar yadda kake ganin su, ga sunan ana sai da su naira 30 naira 50, yasa a baya za ka ga ainihin sunan shi da lambar wayar shi da sauransu. To abin da yake faruwa a yadda shi ya faɗa min ɗin, Malam Rabi'u yake ba yake tafsirin mishi a kwamfuta, Malam Rabi'u kanin Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu shi yake zama yake mishi tafin ɗin, kuma shi kanshi Malam Rabi'u akwai lokacin da sun zo nan wurina nake ainihin tambayar shi yake tabbatar min da magana. To abin takaicin shi ne da ba su tsayawa suna tantance wannan aiki yadda kana ganin ana ta karatun ainihin akwai kurakuran wasani, akwai tsallan wasu kalmomi da makamantan haka. to kuma kamar yadda nace fiye da shekara 5 ne yaushe tsandar wannan tambihin ban san me yasa har yanzu gashi ba su gyara ba shi yasa za ka ga nusakh mafi kyau daga cikin muskokin waɗannan littafai na ɗan fodiyo su ne waɗanda za ka sabo waɗanda suke da rubutu irin na sharqiyya rubutu irin na allolin nan jama'a mun fahimta kuma dattijan da yafi kowa ba da muhimmancin wannan aiki Allah ya gafarta mishi bara Allah ya ɗauki ranshi malam Muhammad dan agaye a Sokoto to gaskiya saboda Allah akwai matukar hadari a ci gaba da buga waɗannan littafai ba a tsayawa a ne musu aikin da ya dace tsakani da Allah sai da haka wajibi ne a samu waɗanda suke da ilimi da kwarewa su tashi ya zama su suke wannan aiki kamar yadda yake shahararren abu ne na faɗi a wurare da dama jama'a waɗannan littafai Allah maɗaukakin sarki ya taimake ni wajen yin aikinsu sai dai kawai ni ban samu ba da su a buga su ba ne amma waɗannan da suke ainihin wato gaggawar bayarwa a buga to su sani da cewa wajibi ne ba wai gaggawar a buga ɗin a ce kun buga kaza ba ya kuka buga shi jinaya ce mai girma wato laifi ne mai girma a cikin ilimi malami ya rubuta littafin shi tsaf kai ka zo ainihin kwafe littafin saboda gaggawa ya zama ayoyi da hadisan ma da ke ciki baka ainihin wato kwafe su daidai ba balle maganganun malami Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye jama'ar musulmi akwai alƙawura da dama waɗanda muka yi a yanayin karatun littafin nan sai dai kaɗan daga abubuwan da kaɗai nake iya tunawa mas'aloli ne guda biyu saboda al'amuran da yawa mas'alar farko ita ce wadda ne mana ishara a kai mas'ala dangane da mafarki da kuma mas'ala ta biyu wadda yake bayan mun yi karatu a nan har wani ya sake tambaya a kanta inda kuma ta ba karatun da ya gabata da kuma wannan da ainihin wato muke yi mun tattauna inda shehu yake bayani dangane da taruwa a wajen aqiqa da taruwa a wajen aure da taruwa a wajen addu'ar uku da makamantan haka sai kuma mas'alan mafarki gabana nan littafin jawahirul iklil ne wato mukhtasaru khalil tare da sharhin shi mujalladi na farko wanda hausawa suka fi sani da lawwali da sani to lawwali din ne a hannuna a cikin shafi na 221 a inda yake magana dangane da yaya ya kamata a yi dangane da al'amuran haihuwa yaya ya kamata a yi inda kuma ta ba za mu bayyana in Allah ya so ko kuma mun fara bayyanawa a cikin ainihin karatun littafin ahkamul jana'iz wanda gobe shi ne za a yi insha Allah idan aka yi haihuwa za mu bayyana yadda za a mu'amalanci ɗa tun daga zuwan shi duniya da abin da ya shafi ainihin wato kula da lafiyar shi da addu'a da suna da za a yi mishi da kuma aski da kaciya da makamantan haka za mu yi sharhin waɗannan in Allah ya so a gobe a cikin hadisin as-sayyida ummu sulaimin Allah ya ƙara mata yarda amma mas'alar da shi shehu yake magana shine tara mutane domin aqiqa din domin sanya mishi suna gashi a cikin mukhtasar malamin yake cewa wa kuriha amaluha an karhanta yinta a aikace ay al-aqiqa kulluha aw ba'daha ma'ana ita aqiqa gaba dayanta ko kuma wani bangare nata walimatan a matsayin walima me yake nufi da walima sai yace lijtima'in nasi 'alaiha a ce a tara mutane a yi bikin dafa musu abinci da ainihin wato sanya sunan yaro bal tutbahu sai dai a dafa ita wannan ainihin wato aqiqa wa ya'kulu minha ahlul bayti wal jiran mutan gida da kuma makwabtan mutanen gida duk za su ci daga aqiqa wal aghniya wal fuqara da masu wadata da talakawa wa yut'ama an-nasu kuma a ciyar da mutane minha daga wannan aqiqa wa hum fi buyutihim suna zauna a gidajensu amma ba wai su taru ba wannan shine fassarar waccan magana wadda malam yake cewa wa kuriha amaluha walimatan, ma'ana ba a tara mutane. Duk malamin suro ya karanta wannan littafi kuma yana karantar da shi, lawali da sani, mukhtasaru khalil, ina fata an gane. To abin takeicin shi ne ya zama saboda tsabar al'ada yadda ta shige ma malaman kasan nan, aka zo ainihin aka mai da wannan mas'ala ta zama mas'ala ta jayayya, wannan son zuciya ce. To wannan mas'ala asalin yadda tarihin ta ya fara a kasan nan jama'a, a da mutanen mu ba sa taruwa, amma an aka yi sallah asuba ne sai a tsaya a masallaci sai a ce wane matan shi ta haihu yau bakwai, neman a yi mishi addu'a. Wannan kuskure ne, daga haka ya fara. Daga nan sai a ce to shi kenan, saboda ba kowa ke samun zuwa masallaci ba, to a koma ainihin gidan mana. Daga nan wannan ainihin wato bid'ar tarihin ta ya fara a kasar Hausa. Amma hakikanin al'amari suna ana iya yi wa yaro shi kamar yadda za mu zo mu ji a karatun gobe wanda za mu yi a cikin ahkamul jana'iz, a ranar da aka haifi yaro ana iya rada mishi suna. Ina fata an gani abinda aka ce dole sai an yi jinkirin shi shine yankan hakika din. Ita hakika kan ba za a yanka ta ba sai yini na bakwai, haka nan kaciya ba za a yi mishi ba sai a yini na bakwai, amma suna ana iya sa mishi a ranar da ainihin aka haife shi da ishara alqur'ani da sunna. Din za mu zo mu tattauna waɗannan abubuwa. Allah madaukakin sarki kiyaye. Abu ne da sai dangane da alƙawarin da nayi mana akan ka'idoji da suka shafi al'amuran mafarki. Mafarki yana da alaƙa da rayuwar mu ɗan adam, kamar yadda yake mafarki yana da ainihin wato alaƙa da aqidar mu musulmi. Domin shi mafarki kamar yadda ainihin wato a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake bayyanawa, wani bangare ne na daga cikin bangarori guda 40 na annabta. Kaga annabta gaba ɗayan ta gaskiya ce, to haka kowane bangare na ta ma gaskiya ce. To na daga cikin bangaren gaskiya wanda yake babu shakka na annabta shine mafarki, ma'ana kamar yadda annabta take gaskiya, to haka ainihin mafarki daya daga cikin bangarorin ta ne guda 40 wanda yake ainihin akwai gaskiya a ciki. Sai dai gaskiyar mafarki ta danganci gaskiyar wanda ya yi shi, kamar yadda waɗannan bayanai nawa za su zo su bayyana insha Allah. Kuma fassarar mafarki ilimi ne daga cikin ilmomi waɗanda suke masu ainihin daraja, ilimi ne daga cikin ilmomin da aka samo a wurin annabawa. Annabin da ya fi kowa shahara da haka shine Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam, kamar yadda annabin mu ya shahara da ainihin wato ilimin fassarar mafarki. Shi yasa kaga duk littattafan musulunci waɗanda ke ruwaito hadisai suke ainihin ba da muhimmanci game da ruwaito bayanan mafarki da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A cikin hadisin Bukhari da Muslim annabi ke bayyana cewa ar-ru'ya as-saliha juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa, mafarki wanda yake kyakkyawan mafarki da zaka gani to bangare ne daga cikin bangarori guda 46 na ainihin wato annabta. To a ƙarƙashin wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yi bayani dangane da ka'idojin mafarki. Na farko annabi ya bayyana karkasuwar mafarki, mafarki nau'i nawa ne, ya bayyana wani irin mafarki ne zaka gani ka tabbatar da cewa wannan mafarki shine mafarki mafi gaskiya. Sannan wadanne irin ladabba da matakai ake bi wajen fassarar mafarki. Dangane da karkasuwar mafarki kamar yadda muka bayyana tun a karatun da ya gabata, mafarki nau'i uku ne. Akwai mafarki wanda yake kai tsaye Allah ne yake saka wa bawa wannan mafarki don ya faranta mishi rai. Akwai mafarki daga makiyi shedan don ya bata maka rai. Akwai mafarki kuma wanda abin da ya dame ka ne a zuci zai zo maka a bacci. Mafarkin farko daga Allah madaukakin sarki shine duk lokacin da wani alheri zai same ka misali a ce bana zaka tafi aikin hajji amma kai a iya ubirin tunaninka talaka ne kai ina kake da halin tafiya aikin hajji dan haka kaman ma ka cire rai to idan Allah madaukakin sarki ya so ya faranta maka rai misali nake so in kullun ka kwanta bacci sai ka ji ana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik sai ka farka sai ka a'a to wannan kullun labbaik Allahumma labbaik ni lasu min al'iri wala min an-nafiri ni bani da kotarwa tattare ne da ka kwanta sai ka ji labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik da ka kwanta sai idan ka cikin alhazai to kaga sai ka ji zuciyarka tana sanyi tana jin dadi ko to shine al-imam ibn khaldun yace idan Allah ya so ya faranta wa bawan shi game da wani alheri da zai same shi sai ta nuna mishi ainin a mafarki zuciyar shi tana ta haske yana jin dadi to wannan duk inda kaga mafarki na alheri irin wannan to daga Allah ne na biyu mugun mafarki kullun ka kwanta bacci sai kaga ainihin wani abu yana binka a guje dabba zai kama ka sai da ka farka a firgice to wannan mafarki ne na daga shedan yake kokarin kullun sai ya bata maka rai ya dugulgula maka al'amari ka tashi cikin kasala da bacin rai ko makamantan haka haka dan abin da Hausa yake kira dannau
lokacin kai ta atul kursi da kyar ka samu kanka sai ka ji fatuwa cikin ka da kyar wannan ma nau'i ne na mafarki ku kiyaye dannau nau'i ne na mafarki kuma daga shedan duk yana haka ne dan ya cutar da kai ya bata maka rai misalin nan akwai hadisin nafsi hadisin nafsi shine wani abu ne da ma ka kwanta da shi a ranka ka tsorata kuma kana kwanciya sai ka ganshi ko kuma wani abu ne da ma ya burge ka kana kwanciya da ma sai ka ganshi to wannan gaskiya ba wani abu yake nuna maka ba dai da wata ma'ana abinda wannan yake nufi shine misali ka tsorata da fadawa wani rami wanda dazu dabba ka fada sai Allah ya kubutar da kai a ido biyu kana kwanciya bacci sai ka ganka kai ka fada ramin kana ta murginawa don ka tashi ka ce to inna lillahi inna ilaihi raji'un yanzu wannan kuma a ce ramin nan sai na fada shi a ka tsorata ne dazu amma ba a hana ka kai addu'a ba kamar yadda zaka zo ka ji amma mafarkin baya nuna wata bakar kaddara ce take taho maka saboda dama ka tsorata haka wata mota ta wuce ta baka sha'awa kawai ta riga ta cike zuciyarka kawai sai kai mafarki sai ka ganka da ka haka siya kana tukawa ƙarya ne kawai hadisin nan da dama abin ya shiga ranka ƙarya ne kawai ina fata an gane to hadisi ya zo ainihin daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Abu Huraira yake cewa manzon Allah yake ar-ru'ya salata mafarki nau'i uku ne fa bushra min Allah akwai al-bushra daga Allah wa hadithun nafs akwai damuwar zuci wa takhwifun min ash-shaytan akwai kuma tsoratarwa daga shedan al-imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi ne ingantacce bayan wannan sai kuma asdaqur ru'ay wanda mafarki ne ya fi kowanne gaskiya anan Abu Huraira ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kana da yake cikin hadisin Bukhari da Muslim annabi yake idza qtaraba az-zaman idan duniya ta kusa tashi lam takad ru'ya al-muslim takdhib da wahala mafarkin musulmi ya zama ƙarya in duniya ta taho ƙarshe a zamanin na irin waɗannan da wahala musulmi ya mafarki ya zama ainihin ƙarya amma sai annabi ya ce wa asdaqukum ru'ya wanda yafi kowa gaskiya mafarki cikin ku asdaqukum hadisa wanda yafi kowa gaskiya zance idan kai mutumin kirki a wajen magana baka ƙarya to haka mafarkinka a ƙarshen duniyar nan zai zama gaskiya ne idan kuma kai maƙaryaci ne kullun kai kenan cikin sharuta ko je to haka kullun zaka rinka ganin mafarkai kai ma ƙarya ne kuma ma'ana yadda kake haka mafarki zai rinka mu'amalantarka kaga wannan yana da psychological effects kenan Allah ya ce maka bayan wannan sai adabul ru'ya na dubban mafarki ladabi na farko na mafarki la yaqussu ru'ya illa ala alimin aw muhim duk inda kai mafarki karka je ka bada labarin shi sai ga malami wanda in ka fada mishi zai fassara maka ma'anar shi inda haka ba sai wani masoyinka wanda ka tabbatar cewa wannan bai kauna ka ne dalili akan haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce la taqsu ru'ya illa ala alimin aw nafi'in kar ku sake ku ba da labarin mafarki da kowa sai da masani ko kuma wanda yake masoyinka ne zai maka nasiha ya baka shawarwari wannan hadisi al-imam at-tirmidhi da darimi suka rawaito shi hadisi ne sahihi kaji ladabi na farko dan haka yana daga cikin sharruri waɗanda malamai suka bayyana kamar da ne ishara ɗabi a littafin al-muqaddima ta al-imam ibn khaldun idan kai mafarki mummuna da yawan sharri ne zai same ka idan ka je ka faɗa wa malami sai shi malamin ya fassara maka mafarkin sannan sai ya faɗa maka abin da ya kamata ka yi shikenan wannan sharri sai ya zo ya wuce bai same ka ba ko kuma sai ya taho cikin sauƙi insha Allah shi ne fa'idar a fassara maka ɗin to idan kuwa kai mafarki mummuna ka tafi kai da kai abin da aka ce maka ba na addu'a wanda za mu zo mu ji kai da ka je ka faɗa wa malami wanda zai fassara maka ba a hasali sai ka mai da abin wani abin ban dariya ka ce ai ka kwanta bacci kawai sai ka ga wani rundune na mutum mai katon kai kawai ya danno kansa akan kirjinka ya danne ka ya wani sharri ne zai taso maka in malami ne sai ya ce to ka ga ga abin da wannan yake nufi kuma ga abin da ya kamata kai amma sai ka je ka faɗa kawai a dandalin hira aka yi dariya aka tashi ƙarshe har musibar ta zo ta same ka da kai abin da ya dace ba kenan ashe wannan ya nuna akwai malamai masu ilimin mafarki ko gaskiya ne akwai su amma kamar yadda ka ji mun ce ilimi ne daga cikin mawrifatul anbiya ilimin da aka gada a wurin annabawa a ƙarƙashin wannan ba ilimi ne wanda yake kawai na wane ya gada daga wane ba a'a duk ilimin da aka samu daga annabawa ba a samu shi ta hanyar gado sai ka je ka zauna an koya maka Allah madaukakin sarki ya taimaka فأمر النبي إذا رأى خيرا فليحمد الله وليستبشر ويحدث به إذا مثل يضع الغيم أتكلم مفركي فأبنى فوقه جودي وعلا كما يبطلن تكي دوانا الغيم بإذن كما أنا ذي يضيع وبيو ونمسوني ذي يفعي سبب الغيم وإذا رأى غير ذلك إذا مثل يضع أبنى بقى الغيم فليستعذ الله من الشيطان ومن شرها ثلاثا sai roƙi Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga sharrin shaitan da kuma sharrin da ke cikin wannan mafarkin zai wannan neman tsari sai uku an gani yalwan fis an yasarihi salasa sannan sai ya ainihin wato yi tofi uku a hagu da shi wal yaqum yusalli kuma ya tashi ya salla wa la tahawwal an janbihi sannan in yana kwanci a bari kaza ne to sai ya juya sai koma wani barin annabi kana alaihi wanda yake akai wala yahaddith biha amma kai zai ba kowa labari fa inna domin in yi haka la tadurruhu to shikenan ba abin da zai same shi kai wani mafarki na sharri Allah ya kiyaye bayan ka ainihin wato tashi kai addu'a ka roki Allah Allah ya tsare ka sai kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka tafi farhabu a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka tafi farhabu a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka tafi farhabu tofin ba tare da yawu na fita ba tofi ne kawai da iska ce za ta fita in kai haka so uku sannan sai ka tashi sai kai sallah na sallah raka'a biyu sannan ka dawo baka kwanta sai ka juya in kana barin dama ne sai ka juya ka kwanta a barin ka na hagu in kana barin hagu ne a lokacin sai ka juya ka goma barin ka ainihin wato na dama ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye hadisi ne yazo akan haka sahihi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda al-imam al-bukhari ya rawaito shi da ainihin muslim a cikin wata riwaya ta muslim ne aka samu cewa sai yayi sallah dan haka kaji mun ƙara mai ruwa da zaka ji ba a magana sallah din raka'a biyu a cikin riwaya ce ta hadisin muslim ta zo da ƙarin sallah din insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka to sa'annan sai abu na uku salisan إذا أول العبد الرؤيا فليحسن تعبيرها فإنها على رجل طائر وكما تعبر تقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيجيا وما سفسر مفركي سوكما إذا كان فسرا ويني مفركي تسيكي قوكرين ديب مأنونين الغيري سيكا فسرا مش domin da gargadan yadda ka fassara mishi haka abin yake kasancewa a cikin wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa yake inna ru'ya taqau ala ma tu'abbar mafarki na faruwa ne kamar yadda ake fassara shi wa matsala zalika ko wa mithlu zalika wa matsalu zalika matsalu rajulin rafa'a rijlahu fahuwa yantabir mata ya ba'uwa misalin wannan sai annabi yake kamar mutum ne ya ɗaga ƙafar shi sauraron da yake shi ne ya wuce zai sauke wannan ƙafa ta shi menene wannan misalin yake nufi yadda ka sauke ƙafar taka haka za ta kai ƙasa ko to haka yadda ne fassara mafarki ya fassara haka abin zai faru da wannan ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ke umarnin kai da kake fassara mafarkin kai kokari ka dubi ma'anoni kyawawa ka dubi ta'awili mai kyau sai ka ainihin fassara mishi da shi wannan hadisin hakim ne rawaito shi hadisi ne sahihi a cikin wata riwayar wannan hadisi cewa yake ar-ru'ya ala rajulin ta'irin ma lam tu'abbar mafarki kamar tsuntsu ne yake yawo akan mutum matukar ba a fassara shi ba fa idza abbarat ko fa idza ubbarat waqa'at idan ainihin wato aka fassara sai ya faru kamar yadda aka fassara shi wato in kai mafarki kamar wani tsuntsu ne yake yawo a samanka kamar wani tsuntsu ne yake yawo da zaran ainihin wato an fassara mafarkin sai kamar tsuntsun ya fadi ana fassara shi to yadda aka fassara shi haka zai kasance to kaga anan kenan haƙƙi ne akan malamin duk da zai fassara mafarki ya rinka duban ma'anoni masu kyau ya fassara sai abin da ya zama labudda ya fassara shi ya bada wata mummunar ma'ana to sai kuma ya bada shawara to amma ga abin da ya kamata a yi inda karanta suratu Yusuf abin da ya faru kenan waɗannan bayi suka ce sun yi mafarki gashi sai annabi Yusuf ya fassara musu tare da cewa sun yi wa Yusuf tawaye daga baya amma sai ya ce qudiyal amrul ladhi fihi tastaftiya ai al'amar ya riga ya faru kun yi fatawa kun ce kun yi mafarki yadda na fassara muku haka zai faru haka kuma abin ya faru aka je aka kashe ɗaya daga cikin su ɗaya kuma aka sake shi dama haka fassara mafarkin ta faru wannan da aka sake shi ya koma fada yana ainihin aiki rannan da mafarki ya mafarki ya tara fada ya ce da mafarki ya yi ya ga wasu ramammun shanu suna cinye wasu kofasu da ya fassara sai shi wancan ya ce ai akwai wani malami masani yana nan a gidan kurkuku nan ya maka fassara ranka ya daɗe abin yadda yake haka zai faru aka je aka nemo Yusuf ya zo ya fassara wannan mafarki shine za a samu wasu shekaru guda bakwai masu albarka amma kuma wasu guda bakwai za su zo a cikin yunwa da fari da wahala to menene abin yi sai ce to ga yadda za a yi duk hatsin da aka noma ka a sussuke shi a bar shi a cikin zangarniyar shi Allahu akbar ka biyo ni karatu da sai yanzu Bature ya kawo gare shi ma'ana yaya za a yi rubabin abinci in ana son kada abinci ya lalace masara ɗauke ta ka bar ta jikin totuwar ta ka aje ta za ka ga ba abin da zai taɓa ta kaga wannan ilimin annabawa ne yake da shi ya fi ƙarfin karatun Bature sai fa sai daga baya bayan an gama cin duniya kaf Bature ya gano waɗannan abubuwan Allah madaukakin sarki ya taimaka to dan haka kullum abin da ake nema daga duk wani wanda zai fassara mafarki to ya tabbatar da cewa ya dubi ma'anoni kyawawa ya kawo su Allah madaukakin sarki ya taimaka a nan ne zan yi kokarin jan hankalin mutane dangane da wasu littattafai waɗanda ainihin wato ake fassara mafarki da su akan cewa malamai sun tabbatar da cewa ba da wannan hanya ake fassara mafarki ba littattafan ainihin wato cewa in kai mafarkin ka ba to ma'anar shi ka ba in kai mafarkin ka ba to ma'anar shi ka ba wato wasu abubuwan an samu su ne a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya yi mafarki ta ba sai ya fassara da ka ba to amma shi mafarki kullum yana da alaka da wanda ya yi shi ai dan haka ku kiyaye jama'a mafarki kamar larura ce ta cuta misalin yanzu ciwon kai wane yana ciwon kai masu ciwon kai guda uku a gaban likita guda daya sai ka bi likita ya ce wannan kai tafi kai bacci kai kuma je kaka sharuwa, kai kuma ga magani je kaka hadiya. Amma dukkansu ciwon kai suke fama da shi, amma kaga yadda aka ba su sharuwar sun sha banban da juna. Saboda haka ba a fassara wa mutane biyu mafarki da fassara guda daya. A ƙarƙashin haka, littafin Ta'thirul An'am fi Ta'birin Niyam na Malam Nablusi, wanda babban littafi ne da yake cewa wanda ya mafarkin zabo to dalili ne akan kaza, wanda ya mafarkin makwarwa to dalili ne akan kaza, wanda ya mafarki yana faduwa akan bishiya kaza ne, to wannan kuskure ne da ma. Littafi na biyu da aka danganta zuwa ga Muhammad Ibn Sirin, malamai sun tabbatar da cewa Ibn Sirin ma ba shi ya rubuta shi ba, maganganu ne aka tattaro na Ibn Sirin, wasu sun tabbata wasu ba su tabbata ba, amma ba Ibn Sirin ya rubuta ba. Sa'annan sai mutanen Kano, mutanen Kano sun ɗauki waɗannan littattafai da aka danganta zuwa ga Ibn Sirin da kuma ainihin wato littafin Nablusi, suna ɗibowa suna fassara su da ainihin Hausa, wanda ke mafarkin cewa tana faye da ɗan kunne ɗaya, to fassara shi kaza, wanda ya mafarkin yana yawo da takalmi guda to ma'anar shi kaza, wanda ya zagiwa a mafarki kaza ne fassara shi. Wannan ba daidai ba ne, sai a ji tsoron Allah a daina fassaro waɗannan abubuwan, don ba sauƙaƙa ilimi ake ba. Ina fata an gane. Domin ai ba wani littafi da za a ga wani ƙwararren masanin likita ya rubuta cewa wanda ya ji ƙirjin shi yana ciwo ya je sai magani kaza, ya sha cokali kaza, wanda ya ji kanshi na ciwo ya je kaza. Wannan hanya ce ta masu maganin gargajiya, waɗanda ba sa yin alfas al'ilmi, wato ba sa yin ainihin bincike, ba sa diagnosis, kawai sai dai a ce ga magani duk wanda ya je yana ciwo kaza kawai ya sha, ta iya sababin ciwon na wancan da na wancan daban. Saboda haka mafarki jama'a ya danganci yadda mutane suke. Shi Ibn Sirin ɗinnan malami ne daga cikin malaman Imam Malik, gaskiya ya shahara da ilimin fassarar mafarki. Wani almajirin shi wata ran ya zo ya ce mishi ala gafarta malam na yi mafarki sai na ji ana kiran sallah, sai ya ce za ka je aikin hajji ne. Wani kuma sai ya zo wata ran ya ce akramakallahu na yi mafarki na ji ana kiran sallah, sai ya ce kai kuma za ka yi sata ne za a yanke hannunka. Sai ɗalibai suka ce ala gafarta malam mafarkin ɗaya ne amma fassara daban-daban, sai ya ce wancan na farko mutumin kirki ne. Da ya mafarki shi ne sai na fassara mishi a ƙarƙashin ayar suratul Yusuf, ai a ƙarƙashin suratul Hajj, wa azamun minallahi ko sai wa adzim fil nasi bil hajji atuka rijalan, kai shela ga mutane su taho aikin hajji, yace sai na fassara mishi da wannan kalma. Wancan kwamitin banza ne, sai sa na fassara mishi da cewa sata zai za a yanka hannunsa a ƙarƙashin suratul Yusuf. فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون مشيلين سولك وياكو جماعة طرائينك إن سيرين يتشي كدوس أهم كبيرات جدي حقك وفي كرانا ويا ومن يتفعي جنج وانكم أنا ننزي أكبين إيه براء أكبينتها نيش يتشي نافر أمك نافر أنجاز كذا ما فرقي دين يسكي أما كما فسر هذا بندر إمام مالك يأتق الزي أولي ابن سيرين yace mishi ala gafarta malam na yi mafarki ne sai na ga mala'ikan mutuwa, na ga mala'ikan mutuwa sai na tambaye shi yaushe zan mutu, yace sai ya dunkule yatsun shi guda biyar haka sai ya nuna mini, yace can sai na ga ya bace ni kuma sai na tashi, sai na tashi cikin makyarkyata. Na'am, ka ga mala'ikan mutuwa, ai dama ka ga za ka tambaye shi to yaushe zan mutu, ko kuwa zan ka ƙara shiri inda kana, in kuma ba ka yi to yanzu ka koma kai shiri. To kai mala'ikan mutuwa sai ya dunkule yatsun shi guda biyar haka sai nuna wa Imam Malik, sai sai ya bace kuma sai Imam Malik ya tashi. To yanzu saura kwana biyar ko wata biyar ko shekara biyar ko me, shi ne Ibn Sirin ya ce a yana nufin kayi mishi tambaya ɗaya daga cikin guda biyar waɗanda ba wanda ya san amsa su sai Allah. Inna Allaha indahu ilmus sa'a wa yunzilul ghayth wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت أبو بوا غدا ديار الله يسن يسرائي تاشا القيامة ليكي تكن محيطا يوشريا بي فوقا إنا يوشي وانا بي بتبا وانا بي فوقا نسي الله يكي شيسا دينونا مكا كفي كوشي باك وليتوي تقبل لي تبدأ بتبقى الفنشي ما فاتا أنجاني فهك جماعة كنجي الله مرحبا كن فوقا تبقى ilimi dangane da fassara mafarki jama'a na daga cikin ilimomi kamar da muka faɗi masu muhimmanci sai kuma wajibi ne a samu wasu sun kware da su daga cikin hanyoyin kwarewa da wannan ilimi shine kwarewa game da karatun alqur'ani da hadisi da kuma sanin ma'anoninsu da kuma zama a ƙarƙashin malaman da ainihin suka iya wannan ilimi domin su koya maka ka'idojin kamar yadda dan sojiya yake faɗi to daga cikin ka'idojin jama'a shine na farko sanin ɗabi'un mutane da kuma iya bambance tsakanin ɗabi'unsu ɗabi'ar basakwa ce daban da taba kano daban da taba zazzagi daban da taba katsini kenan yanzu mafarkin da bakatsini zai yi da mafarkin da basakwa ce zai yi da bakano da bazazzagi iri ɗaya to ba lallai ne zama ma'anarsu ɗaya ba haka nan ka gane wannan bahaushe ne wancan ba yarabe ne wancan ba nufe ne kasantuwar tunaninsu yana da dangantaka da irin yarensu da wuraren da suka taso to yana da alaka da yadda za ka fassara mishi mafarkinshi ka kiyaye wannan to sa'annan kuma a ɓangaren fassarar mafarki ana fatan ka dubi abin da yake mafi alkhairi ka fassara wa mutum sannan wajibi ne ka kware ta ainihin iya tattalin amsoshi akan abubuwan da za su biyo baya kaga kenan wannan yana buƙatar gogewa a cikin ilimi na addinin musulunci da ake kira ilimin fiqh da ilimi na mu'amala ba dan kun ga saboda wani zaka ba shi shawara ne ya kyautata wata mu'amala tsakanin shi da iyayenshi ko tsakanin shi da ƴaƴanshi ko tsakanin shi da matanshi ko tsakanin shi da makwabtanshi ko tsakanin shi da abokan kasuwancinshi kaga in baka fahimci yadda ake kwarewa game da mu'amala ba za ka san wannan ba wani kuma fatawa za ka yi mishi cewa kaga wannan mafarkin da kake yi kullum kana mafarkin cewa wani yana zuwa yana kwada maka guduma eh to ka bincika ka gani anya baya bin ka bashi mai ya kuma hukar kasuwanci ya kanta ya mutu sai kake ganin tun da ya mutu babu wata shaida kuɗin da yake jin ka kawai sai ka dake kullum sai kai mafarki ya zo ya kwada maka guduma a bacci sai ka zo ka tambayi malami sai malamin ya ce to Allah ya kiyaye me ya hada ka da shi na farko sai ka ga malamin gaskiya sai abokin kasuwanci ne ba wata hudda tsakanin kai da shi ce eh to nakan karbi kaya a wurin shi ina siyar mai da kudin to ka bincika ka gani anya baya bin ka bashi sai gaskiya yana bi na bashi to shikenan tafi ka biya to kun ga dole ne sai ka kware game da wadannan in ba haka ba to babu shakka zai zama inda na farkin yake daban da yadda kake fassarawa shawara da ya kamata ka bayar zama ba ita kake bayarwa ba Allah madaukakin sauke kiyaye gaskiyar lamari littattafai da malamai suka rubuta akan fassarar mafarki jama'a suna da yawa amma yawancin littattafan suna da matsaloli ire-iren waɗanda na faɗa kaga dai na bulfi na faɗi matsalar da ke cikin littafin mai suna Ta'birul Anam fi Ta'birin Niyam wanda littafi ne babba shi yana fassara mafarki ne da gwargwadon yadda sunayen abubuwa suka zo wanda ya mafarkin baƙin kare shi ne kaza wanda ya mafarkin kulba ma'anarta kaza wanda ya mafarkin bishiyar gawo fassarar shi kaza wanda ya mafarkin ainihin kaza haka wannan gaskiya ya saba ka'idar fassarar mafarki sannan sai wani malami wanda daga baya-baya ya rubuta littafi gashi al-mu'lim ala huruful mu'jim ay mu'jam fi ta'birul ahlam الإمام أبو طاهر إبراهيم ابن يحيى ابن غنام المقدسي الحنبلي ومن شكرا شئ بيني بكو درسوا ونمالا amma wannan littafin matsalar ita ce yana dinowa daga cikin littafin kristoci shi da kanshi yakan faɗa cewa wannan ya dino ne daga littafi kaza wannan daga kristoci ne wannan daga kaza ne duk da yana bambance maganganun amma akwai hadari kaga ga wanda yake da iya tantance ilimi ba sannan Sheikh Ali Ibn Ahmad الطهطاوي يا ربط للتاسي ديسا نعمش تعبير الرأي والأحلام عند الأئمة الأعلام الحسين ابن مسعود البغوي عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين عبد العزيز ابن عبد الله بن باز محمد متولي الشعراوي محمد ابن صالح ابن العثيمي محمود شلتوت وانا من يمع لما يفتوين سنين انقمد مفركي wannan sai littafin Fathul Allam bi ta'wil ar-ra'y wal ahlam Sheikh Fuad ibn Siraj Abdul Ghaffar duk waɗannan littafai na daga cikin tafan da malamai suka rubuta sannan sai littafin Isam Musa Hadi mai suna Sahih Ru'ay Nabi sallallahu ru'yan Nabi sallallahu alaihi wa sallam ingantattun mafarkin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to a ciki ne ma na dan karanto mana kadan daga waɗannan ka'idojin ala ayyati hal mafarki yana da matukar muhimmanci amma dai in ka karanta wannan littafi da ne ta fadi tun a baya littafin muqaddima ta Ibn Khaldun ya kawo cikakkun bayanai dangane da ilimin mafarki da ilimin fassarar mafarki da kuma makamantan waɗannan duk waɗannan mun kawo su ne munasabar cewa da dan godiyo yayi in an yi mafarki ba a dogaro akan shi gaba daya ba kuma a ainihin ƙaryata shi gaba daya wajibi ne a bincika a ga menene ma'anar shi domin ayi abin da ya dace insha Allah ta'ala Allah maraikatun sarki ya taimaka na'am to sai an tambayoyi da ainihin wato mutane suka kawo dangane da matsalolin da aka tattauna wani ya kawo tambaya dangane da ainihin wato cewa an ce sanda annabi aka haifa mishi da ya sanar da mutane bayan ainihin wato a an yi sallah asuba cewa matar shi ainihin wato ta haihu kuma sunan da Ibrahim wannan ai sanarwa ce ma'ana an fito sallah asuba an gaisa da mutane sai ka ce matata da ta haihu yau bakwai sunan da kaza wannan ya sha danban da cewa a zauna a cikin masallacin kuma a yi addu'a ina fata an gane wannan shi ne sannan sai na biyu yana magana dangane da ina maganar da aka ce hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin littafin al-Adab al-Mufrad menene bayani akai da farko tukuna fatawa ce ta wani tabi'i ba hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba babu shakka ya inganta daga wannan tabi'i ya ainihin wato tare mutane sun ainihin wato ci abinci kuma sun yi addu'a a sakamakon haihuwar dan shi da suna Iyas in ba da manta ba amma wannan ba hujja bace domin ba daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yayi ba sannan kuma tambayar ita ce ko an taba wa Annabi haihuwa eh shin Annabi yaya yayi sahabbai da aka yi musu haihuwa yaya suka yi shin wannan abin da mutane suke yi a yau asalin shi addini ne aka samu shi daga fatawar wasu malamai ko kuwa al'ada ce wadda mu ta same mu a nan kasar al'ada ce malam adam abdullahi ko malam adam abdullahi ilayin wani babban malami ne ainihin wanda yake da markaz al-islami a ajeje da ke Lagos ya rasu Allah ya gafarta mishi ya rubuta wata maqala wanda duk ke saurare na ya iya zuwa ya samu wannan maqala jama'a tana nan a cikin wata mujalla ta ainihin rabatul alamin islami ko makamancin haka yanzu ya samu ya je ya photocopy taro ne aka gayyace su na manyan malamai yau kusan shekara 40 da ta gabata malam adam yana ɗaya daga cikin waɗanda suka je na daga cikin matsalolin da aka gabatar a wurin taron shine matsalar taron suna da addu'ar uku da makamantan waɗannan malam adam ya rubuta da hannun shi cewa waɗannan abubuwan san ba addini ba ne amma abin da ya faru a ƙasashenmu na Najeriya sai ce musamman a ƙasar Yarabawa domin shi ya zo daga wannan yankin ne ya ce kawai malaman sun kawo waɗannan abubuwa ne saboda suna samun kuɗi ta wannan hanya yace amma magana addini yace san ba addini bane ba su da asali wanda dukkan saurare na iya zuwa makarantar nan ta mai zai karbi wannan ainihin bincike da malam Adam ya rubuta kaga ke dan kamar yadda abin yake mana nan a bangaren kasar Hausa haka abin yake a kasar Yarbawa wadannan abubuwan kawai malamai Hausawa da Yarbawa da Nufawa da wane ne suna yi ne saboda kawai suna samun kuɗi a ciki amma magana addini ba addini bane sai yasa magana da mai muktasar ya faɗi tare da mai sharhin lawali din nan ita ce magana da ya kamata a dogara akan ta akan cewa ba addini bane a ce a tara mutane sai dai ainihin in ma an dafa hakika sai a aika da ita gidajen ainihin mutane kowa a bashi abin da ya sauƙaƙa ya addu'a dan haka ba za a dauki aikin wannan tabi'i a cikin ainihin tabi'ai ya zama shi ne hujja ba Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a idan ba ku manta ba mun yi alƙawarin cewa bayan an gama karatun wannan littafin za a yi karatun littafin dan fodiyo mai suna sauƙul umma ina fata an gane ittiba'is sunna in Allah madaukakin sarki ya so za a fara karatun wannan littafi a gobe in Allah ya so sai mu dage ahkamul jana'is sai mako mai zuwa ranar alhamis sai ahkamul jana'is gobam aka zo insha Allah ta'ala sai ai karatun wannan littafi sauqul umma din ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki ya taimaka dan haka littafi ne da wanda ke sauraron mu daga nesa idan bai san inda zai same shi ba dashi nan masu sayar da littafai suna sayar da shi a ainihin wato gaban makarantar nan da kuma duk inda ka je wata kasuwa tace kana neman littafin sauqul umma ittiba'is sunna na dan hodiyo insha Allah ta'ala za a baka shi muna roƙon Allah madaukakin sarki abubuwan da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan su abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ya dan shehu Usman dan fodiyo Allah ya gafarta mishi Allah ya ƙara mishi darajoji duniya da lahira ayyukan shi na alkhairi waɗanda ya bari a baya Allah madaukakin sarki ya kare su da albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki mu kuma da muke karantawa Allah madaukakin sarki ya kare mu da lafiya da kuma ƙarfin guyar karanta waɗannan littafai waɗannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka